أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. Muna ma Allah subhanahu wataala godiya da ya sake kawo mu wannan rana ta Litinin domin ci gaba da karatuwar da muka saba na wannan littafi mai girma, Aqidatus Salafus Salih Ahlus Sunna wal Jama'a. Yau muna ko uku ne ko hudu ga watan Rabi'ul Tsani, hijira ta manzon tsira sallallahu alaihi wasallam 443, wanda shine daidai da 8 ga watan 11/2021. Muna magana abin da ya shahi rukunnan imani. Muna cikin al-iman bil kutub, a cikin su kuma bayanan da muka yi can baya cewa ya dace da duk wani wanda ke mai imani ne yayi imani, cikakken imani wanda babu shakku a ciki da dukkan wasu littafai wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sauko da su, sawa'un ya san su ko baka san su ba, Allah ya ambace su ko bai ambace su ba. Idan aka ce wannan littafin Allah ya sauko da shi, to yana daga cikin rukuni na imani mutum a ce ya yi imani da shi, wajibi ne wannan. Ko ba a so mutum ya ce ya yi imani da wannan, bai yi imani da wancan ba, to zai rusa mishi duka gaba daya sai ya gama su. To kuma daga cikin littafin nan ko wanda shine babban su, shine na ƙarshe wanda Allah madaukakin sarki ya zabi shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam ya bashi wannan littafi mai girma, shine Al-Qur'ani. Sai wanda ya wuce muna magana ne akan Al-Qur'ani. Mun ci Ahlus Sunna wal Jama'a suna yin imani da Al-Qur'ani cewa da harfan shi da irin rubutun da aka yi magana ce ta Allah ta hakika, wanda Allah subhanahu wataala ya aiko da mala'ika Jibril musamman aka yi wahayi ga manzon tsira sallallahu alaihi wasallam da wannan Al-Qur'ani ya sauko a shekaru mara kenan ba su fitun ba haka Allah ya sauko da shi. To shine yau abin da zamu tashi shine wal Qur'anul Karim. Malam lokacin da yake mana bayani akan abin da shi Al-Qur'ani na cewa ba sauko da shi ba su fitun, an sauko da shi ne guda guda munajjiman, sai ce to shi Al-Qur'ani mai girma maktubun fi lauhil mahfuz. Akwai abin da ake cewa lauhil mahfuz a can sama wajen Ubangiji subhanahu wataala, to shi Al-Qur'ani a rubuce yake a can. Wa tahfazuhu sudur, kuma Al-Qur'ani nan zukata suna harrace su, ma'ana kenan ana samun hafizai na Al-Qur'ani. Wa tatluhu al-alsun, kuma halshina suna ta yawan karanta shi Al-Qur'ani. Wa maktubun fil mushaf, kuma an rubuta shi a cikin mushaf shine Al-Qur'ani, ko kuma wasu ɗan takarru wanda aka gama akan cewa daga suratul Fatiha zuwa suratul Nas wannan Al-Qur'ani ne a rubuce. Wa huwa suwarun muhkamatun, Al-Qur'ani ya tara wasu surori ba ɗaya ba biyu ba uku, suwar jam'u sura, yace muhkamatun, kuma wanda hukuncin su mana kenan a zahiri yake. Wa ayatun bayyinatun, da kuma ayoyi wanda suke bayani a hili. Wa hurufun wa kalimat, a cikin Al-Qur'ani akwai harfai kuma akwai kalmomi. Malaka fihi muhkamun wa mutashabih, akwai wanda ma'anar shi take zahiri, akwai kuma wanda ma'anar shi kamancacce ne yake, ko kuma a abin yana shige ma wasu sai wanda suke manya-manya a cikin malamai. Wa nasikhun wa mansukh, akwai wanda aka shahi, akwai wanda shi kuma shi ya shahi wanda aka shahi, mara kenan shine nasikh. Wa khasun wa am, a cikin Al-Qur'ani mai girma kuma akwai wanda ake ce ma khas, kenan misali wata aya wanda take bantu da wasu. Wa am, ko kuma ya kasance wannan hukunci ne wanda yake na gama gari. Wa amrun wa nahyun, a cikin Al-Qur'ani akwai umurni kuma akwai nahyi, shine hani. قال الله تبارك وتعالى الله سبحانه وتعالى كتشوى إنه لقرآن كريم سوى شوان القرآن أبن كرم تاواني من كرم ينا درجة ينا جرمة في كتاب مكنون ينا نم أتسمون للتاني وانك أهيشين لوم المعفوظ لا يمسه إلا المطهرون باب مشاهشي سوى انك ميساركي تنزيل سبكيكي من رب العالمين دقا أبنجل تالكي وانا شين القرآن كنا كمان مالك ديتي مكتوب في لوح المحفوظ وانا الدليل نأكا حكا وقال تعالى سألا كتوا بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم السورة الأنكبوت الله سبحانه وتعالى كتاب رجش وانا القرآن آيوين بيننو في صدور الذين أوتوا العلم أتكن زكاة واندا كباس إلمي وانا كمان دليلي لي أكن جوا وتحفظه الصدور شيء القرآن أنا هرتش وانا كمان دا كتكن مغجزة تعالى القرآن من جرمة الله يا بادا داما أنا أي هرتشي دازا كون لتاهي نمتيا كاما يتزي هرتشي تزي شاو حالا قرير لسك وما الله سبحانه وتعالى سيت ولقد يسر القرآن للذكر فهل من مدكر الله شيء سوقك القرآن sai a samu hafizi wanda ya haddace shi yara kanana da manya da maza da mata to wannan mu'jiza ta alqur'ani kasancewar Allah subhanahu wataala yace zai kare shi har ya zuwa lokacin da Allah zai dage shi a ƙarshen duniya bala sai to ahlus sunnati wal jamaa ahlus sunnati wal jamaa muttafiquna ala addi suwar alqur'ani wa ayatihi sun hadu babu wani sabani akan ilga surorin alqur'ani da kuma ayoyin shi da sura 114 na alqur'ani wannan kusan kowa daga cikin malamai wai ba a ce ba wani ya ce 15 ko da ta 16 kowa haka ne alqur'ani haka surorin shi suke wa ayatihi da ayoyin shi wa kalimatihi hatta kalmomin shi wa hurufuhu da harfan da suke na alqur'ani yukaffiruna man ankara suratan to duk wanda yace ga wata sura nan ni ban yarda da ita ba to wannan magana da yayi za ta kai shi zuwa kafirci shine warawu kafiruna man ankara suratan kace na yarda sura kaza na yarda sura kaza ta yi muni amma sura kaza ban yarda da ita ba aw ayatan ko kuma aya kace wannan ayar hukuncin ta bai daidai da zamani ko kuma bai daidai da yayin mu na yanzu ba mushahita ko kuma kan mu yarda ita to wannan zai kai mutun zuwa kafirci aw kalimatan kai hatta kalma guda a cikin qur'ani kace ni bin yarda da wannan kalma to zai kai ka zuwa kafirci aw harfan minhu kimalin ce ko da ma harafi guda yanzu da Allah ya ce nun wal qur'an al hakim ko kuma qaf wal qur'an al zikr wannan nun kin ko qaf kace kawai wannan duk a shashshafe ko kuma kai baka yarda da shi ba me yake nihi tunda ba wanda ya san ma'anar shi to irin waɗannan abubuwa gaba daya su ma za su kai mutun zuwa kafirci kenan dole mutu ya imani da surorin alqur'ani da kalmomi da ayoyi da harfai dukansu gaba daya a dunkule imani wanda bai buƙatar shakku mallaci ya ce aw zada aw naqasa dadi a cikin alqur'ani yakan kai mutun zuwa ga ya zama kafiri aw naqs ko kuma mutun ya rage a rage wasu ayoyi ko kuma a mutane su ce yau ku zo mu ƙara wasu ayoyi daga ciki aya kaza mu dada to wannan ma zai kai mutun zuwa kafirci ba so mutun ya ƙara ko ba so ya rage balate fa yu'minuna imanan jaziman suna imani cikakke wanda bai buƙatar shakku bi anna kullu ayati cewa kowace aya min ayatul qur'an daga cikin ayoyin qur'ani munazzalatun ta sabko ne bil indillahi ta'ala daga wajen Allah to kaga wannan shine imanin da ya kamata a ce kowa daga cikin mu yayi shi mutum ya san cewa alqur'ani kalmomin shi harfan shi duk wata kalma duk wata aya daga wajen Allah take madaukakin sarki imani kuma wanda yake jazib balata wa qad nuqilat ilaina kuma shi wannan alqur'ani mun samu shi ko kuma an zo mana da shi bi tariqi tawatir qat'i da hanyawar take mutawatira handa hanya wanda muka ce mutawatira kamar satin da ya wuce shine a samu mutane masu yawa su samu wani labari daga wasu mutane masu yawa ko kuma a samu wasu mutane wanda sun wuce gari dubbai miliyika suke da wani abu kuma wasu sun samu daga gare su shine mutawatir wanda kuma qat'iyyun ne ma'ana kenan kamar yanka wuka babu wanda zai ce akwai kuskure ko kuma akwai abin da bai kamata ba a cikin alqur'ani to wanda ya kamata mu yi imani akan haka nan kuma rashin imani akan duk abubuwan da muka zana Allah ya kiyaye zai kai mu tuzar kawo shi wal qur'anul karim sai ma laye shi alqur'ani mai girma ya tawi ala 4114 sura ya kumshi sura 114 a cikin 114 yace 86 minha nazalat fi makka kenan 86 daga cikin wannan 114 to wannan su ake cewa makkiya ma'ana kenan wanda suka sabko a makka wa 28 minha nazalat fi almadina bale yace 28 daga cikin 114 sun sabko ne a garin Madina وتسمى سور التي نزلت قبل الهجرة النبوية إنهم كانوا كمان بالا زي ما نبياني يازامو غاني سورة وانا تمكة شيء يازامو غاني وانا تمدينة شيء توشينا سيتشي دوة سورة أنا كيرن تا وتسمى سورة وانا تسمكو كهي هجرة تام نبي صلى الله عليه وسلم بسورة مكية بسورة مكية أنا كيرن تكنا سورة شيء تمكة kahin annabi ya hijira sallallahu alaihi wasallam ya koma madina to sai kuma sai ya ce gaba ta biyu wa suratul lati nazalat ba'da al-hijra to duk wata surar da ta sabko bayan hijira to ita kuma ana kiranta bi suratul madaniyya sura ce wanda take ta madina koda ko ta sabko a makka tunda bayan hijira ta sabko to abinda malamai kusan da yawa suka tsaya akan shi da cewa za a sa ta daga cikin ilgan surin da suka sabko a Madina saboda annabi ya hijira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam balati wa fihi 29 sura akwai surori 29 wanda su kuma uftutihat bil hurufil muqatta'a an bude su da harafofi wanda suke ake kira huruful muqatta'a irin su alif lam mim alif lam ra kaf ha ya ain sad nun sad kiran sura hurufin muqatta'a sura 29 to da su wayannan harfan aka fara to duka wannan bala yana so ya gaya mana ne idan mutum zai bayani akan alqur'ani ko kuma a ce ma menene alqur'ani zaka samu dan abun cewa game da alqur'ani amma dai babban abin da muke magana akan shi a matsayin aqida shine cewa mutum ya imani da alqur'ani nan daga wajen Allah yake magana Allah ne subhanahu wa ta'ala wanda kuma shine abinda Allah ya sabko don yayi hukunci tsakanin bayu wannan shine babban abu amma wannan duka ƙari ne wannan sai cewa alqur'anul karim haye yau kuma shi alqur'ani mu ƙara ilimi a saman shi yace huwal mu'jizatul kubra wata mu'jiza ce mai girma mu'jiza shine abinda zai kasa ya abinda zai kasar da kai kai ka kasa to shi yake cewa mu'jiza ajaza aljadi da mutum su tattaru ko mutane su tattaru na farko da na karshe ba su iya ba aljadu su ba duk dubarun su da duk inda suke zuwa da duk irin gwayen su su kasa to wannan shine mu'jiza kuma shi alqur'ani a mu'jiza ma kubra ne babba ne sai mala kuma yace al-khalida wanda take dawama للنبي صلى الله عليه وسلم أي نبي للنبي الإسلام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم معجزة شيء من جرما كما دوما ما خالدا توا تيجي ثمن زم مسلم شيء وانا من زم مسلم شيء محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم كنوع من القرآن كنا صفة شيء وهو آخر الكتب as-samawiyya kuma alqur'ani mai girma shine karshen littafin sama wanda Allah ya sabko shine na karshe daga shi babu wani la yusafu ba a shahe shi shi alqur'ani da yazo Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce mana wa muhaiminan muhaimin ne ya shahe at-taura ya shahe zabura ya shahe injila duk wani zai da ya wuce can baya wanda Allah ya sauko shi to alqur'ani ya shahe shi to shi ko alqur'ani da yake shi da karshe la yusaf kana ba zawa a ce yau ga wani tsari sabo ya goge alqur'ani shi za ya yi to wannan bai faruwa wala yubaddal haka kuma ba a canza shi a ce ga sabon qur'ani ga tsoho ga na zamani kaza din yanda kristoci suka shiga cikin addinin yahudawa suka shiga addinin kristanci suka lalata shi suka yi abin da suka dama a ciki injila iri-iri kala-kala suna iya canza wata a gobe ma ko a yau to shi alqur'ani wannan abin ba zai taba faruwa ba game da shi malaki wa qad takaffala Allah bi hifzihi wani zai iya cewa saboda ni ba a iya canza qur'ani ba ko kuma ya bace ko a canza shi to shine sai Allah ya ce sai malaka cewa Allah ne madaukakin sarki ya dauki nauyin kare shi yace min ayyi tahrifin duk wani canza ma'ana au tabdilin ko kuma ka canza ayan ma ko kuma ka canza wani wasali ko ka canza wani rubutu ko wata kalma to Allah ya kare alqur'ani game da wannan wanda sai kafirawa na da sun yi takwatantawa wanda ake ganin kamar sun yi nisa a wani ilimi su da yawa sai su ce ma malamin su ya musu wani qur'ani ya musu wani abin da zai kusa da qur'ani yayi kama da shi an samu daga cikin falasifa da Hind wani wanda ya shiga ya jima cikin daki ana jiran shi zai zo da alqur'ani wata rana sai ya musu taru bayan sun taru ya karanta musu wasu ayoyi musamman farkon suratul nisa'i yace musu wannan alqur'ani ya fi karfin mutum shi dai ba zai iya ba to alqur'ani ya wuce ka canza ko ka sauya ma'ana ko ka ƙara audax ko kuma ka rage yace ila yaumi yarfa'uhu Allah ta'ala hayya zuwa ranar da Allah zai dage shi domin alqur'ani Allah zai dage shi a ƙarshen lokaci to wannan mu'jiza ce idan aka ce mu'jiza kamar da na gaya muku shine cewa muka sa kasa kowa sai ya kasa na nesa da na kusa da mutum da aljani ko mutum a yau zai iya ko a gobe ko abin da ya kama da haka ya ce zai iya ya gani to ba zai iya ba wannan shine mu'jiza to wannan siffa ce ta alqur'ani mai girma kuma ba kowa aka san kowa ba sai manzon rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to kaga wannan zai ba mu dama akan cewa lalle mu kura da alqur'ani wajen harace shi wajen sanin malolin shi karantar da ƴaƴanmu da matanmu da mu kanmu littafi ne mai daraja littafi ne mai girma littafi ne wanda zai kama mutum waraka ta kowane bangare abin da ya shafi lafiya abin da ya shafi rayuwa ta yau da gobe abin da ya shafi tattalin arziki komai duk abin da ka sani idan kana karanta alqur'ani mai girma Allah madaukakin sarki yakan kama mutum sauki game da lamurran shi duka kowa wani iri ne na duniya da na lahira saboda babu wani abin da za a ce yana da alaka da ubangiji subhanahu wataala sai alqur'ani yanzu a duniya babu wani abu da zaka buga gaba ka ce wannan Allah ko kaza ko wani abu ne wanda yake da alaka da kai tsaye wanda a cikin lauhul mahfuz yana nan a rubuce sai qur'ani shi yasa sallallahu alaihi wasallam ya ce khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama wanda yi ku alheri da daraja da matsayi a wajen Allah subhanahu wataala shine wanda ya karanta alqur'ani kuma yake karantar da wasu kace idan mutum yana so ya zama to mafi alheri ya karanta alqur'ani idan yana so ya zama to mafi alheri ya karantar da wasu ko shi ya karanta albaraka za ta kasance tare da shi malam sai to zalika qabla yawmul qiyama ai Allah zai dage qur'ani kafin kiyama kai za a yi wasu mutane a shararai kamar yadda sallallahu alaihi wasallam yake bada labari Allah ma ya dage qur'ani duk wata albaraka ta zaman to babu ita to waɗannan mutanen akan su ne kiyama za ta tashi Allah ya kare mu sai Allah subhanahu wataala yake cewa qala tabaaraka wa ta'ala inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun Allah yace dalle mu inna nahnu wanda duka tawkidi ne da ƙarin nan daga magana akan cewa Allah subhanahu wataala yace mu muka sanko da alqur'ani alzikr kuma sai to inna lahu la hafizun mu za mu kiyaye shi to kaga shi shi yasa alqur'ani ya zama to gagarau tunda Allah ne yace shi ya sauko shi kuma shi zai kiyaye shi kada kaga dan adam abun halitta ne mai rauni gare shi duk abin da Allah yace yayi shi zai kula da shi to babu wani dan adam kuma wanda zai iya cewa zai iya canza shi ko kuma ya juya shi ko kuma ya abin da ya ga dama da shi to koda mutum ya aikata haka to lalle ne a rayuwar shi kan ya mutu sai ya ga wani abu wanda yake na mamaki irin abubuwan da baya so to wanda duka suna karantar da mu matsayi da fadala na alqur'ani mai girma da kuma daraja na annabin da Allah ya aiko mushi shi wannan alqur'ani har yau kuma wannan darajar da wannan matsayi tana bayuwa har zuwa al'umma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam malaka kuma mu ƙara ilimi game da alqur'ani yace wal qur'anul karim kutiba fi ahadi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace mana kuma alqur'ani mai girma har rubuta shi lokacin manzo yana raye tsira da abinda Allah tabbata a gare shi wa bi mar'a minhu yana gani yana kallon shi yace wannan aya sa ta kaza wannan wuri kaza wannan sura a bayan sura kaza take tun lokacin manzo sallallahu alaihi wasallama aka aikata haka malaka haisu kana lil wahyi kataba su shi wannan wahyi da Allah yake sako mu annabi sallallahu alaihi wasallama yana da katabatu wanda su basu da aiki sai rubutu Allah annabi ya zabe su cewa idan wahayi ya zo ku za ku rubuta wannan wahayi min khiratu sahabati kuma su ma daga cikin zabakun sahabbai annabi ya zabo su yace to ku za ku rubuta alqur'ani idan ya sauko la yufariquna annabiyya sallallahu alaihi wasallam su wannan masu rubuta wahayi ba sa rabuwa da annabi saboda kawai su aikin su jira suke a ce annabi ya ce an mushi wahayi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu ku rubuta wuri kaza ku sa ta wuri kaza wa yaktubuna kullama nazala min alquran suna rubuta duk abin da ya sauko da alqurani wa kana nabi sallallahu alaihi wasallam yadulluhum ala mawdi'i kulli aya kuma annabi sheke nuna musu ya cewa wannan aya ga wurinta kowace aya wurinta annabi yake gwadawa sallallahu alaihi wasallam min suratiha kenan daga cikin surar da take sai ce musu wannan aya ku sa ta a cikin sura kaza bayan aya kaza sallallahu alaihi wasallam haka yake kuma su kuma suke rubutawa thumma jumi'a fi ahadi abi bakr as-siddiq sai alqur'ani kenan waɗannan masu rubutawan suna da yawa yau shi aka tattara shi lokacin abu bakr khalifa da manzo sallallahu alaihi wasallam na farko aka zo aka rubuta shi baina dufatayil mushaf aka yi wani littafi kuma haka kenan ga farko ga ƙarshe aka yi bango to wannan lokacin abubakar radiyallahu ta'ala anhu aka fara sai mala yace wa fi ahadi usman a cikin kuma lokacin khalifa na annabi sallallahu alaihi wasallam na uku kenan bayan umar usman zunnurain yace ala harfin wahidin sai nan kuma anan sai aka rubuta shi akan harfi guda mana kenan shi da ake cewa qur'ani rasul usmani hatta rubutun da yadda yake shi usman a lokacin shi aka yi wani yaki an kashe mutane da yawa an kashe sahabbai da yawa kuma an larabawa sun cakuru da wasu al'ummomi wanda ba larabawa ba to sai ake jin karatun qur'ani yana dan samun tangarda saboda wanda ba balarabi ba idan zai karanta sai ya karanta wani yanayi daban to sai aka ba usman khalifa na annabi sallallahu alaihi wasallam shawara cewa qur'ani a rubuta shi ayi guda a zo a hada shi a aika kowace gari ruwa na musulunci sai a harrace shi sai zama to idan mutum ya kuskure kowa ya sani to haka aka aikata wannan shine kenan ala harfin wahidin radiyallahu ta'ala anhum ajma'in waɗannan sahabbai gaba ɗaya da masu rubutawa da khalifofin mana kenan Allah ya ji kansu da rahama gaba ɗayan su mana sai ce wa ahlus sunna wal jama'a su'alu sunna wal jama'a yahtamuna bi ta'limil qur'an kuma abin da ya kamata mu sani shine cewa a matsayin mu na masu imani ya dace idan bai zama tilas ba ko zai zama tilas mu kula da karatun qur'ani bi ta'limil qur'an wa ta'allumihi da kuma karantar da shi duk wanda ya san qur'ani to ya dace ya karantar da wani shine hadisi da mun karanta can baya sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda yayi ku alheri wanda ya karanta alqur'ani kuma shi ma ya karantar da wani to shine kenan mazhabin masu imani ya kamata mu kula da alqur'ani ko mu riga karantar da shi wa hifzihi mu kula da harrace shi wanda kuma ya shafi babba kada yace ya tsuha ko kuma dina girma ya shafi karami kada yace ni karami ne ya shafi mace kada ce ita ma mace ce karatun qur'ani sai maza ya shafi kowa da kowa maza da mata kowa ya gurgurin iyawan shi ba dole ba a ce sai ka harce qur'ani daga farko ya karshe amma dai a matsayin ka mai imani a matsayin ki na mai imani ya kamata a ce mutira da wani kaso mai yawa ko ko mutira da wani wurdi wanda yake na alqur'ani idan an ce wurdi a harshen larabci ana nufi da shi wani abu na sabo wanda kake kullun duk safiya sai na karanta qur'ani ko kuma a duk yamma yammaci ko kuma a duk daddare in nazo kwanci sai na karanta qur'ani to wannan wurdi ne da musamman yana wanda mutum ya saba a kan shi to bai dace ba a ce mutum kwana guda ya wuce bai da alaka da alqur'ani wani ma sai a yi sati Allah ya kiyaye wani ma sai a yi wata guda wani ma za a samu shekara wani ma shi aikin shi kawai yana bayan liman idan liman ya karanta sai ya ce wala dhalil ya ce amin wani shi ne aikin shi bai da alaka da alqur'ani bai ba da himma bai ba da kokari lamurkan shi na duniya yana ganin su suka ci mai lokaci wanda ba karamin matsala ba ne duk mutum zai iya yin abubuwa da za su taimake shi a matsayin rayuwar shi na duniya baka ce baka da lokaci ba amma sai karatun qur'ani to kaga wannan a matsayin mutum mai imani to ba karamin sakaki ba ne ko kuma zaka samu mutum ba ba halshen shi ba komai ba halshe na desa zai iya turancin faransanci zai iya turancin ingilishi wani ma har zai tsara da wani taranci ko wani abu halshina na duniya amma dai bai iya karanta qur'ani ba shi da kanshi kaga wannan ai abu kubiya yadda ka bada lokaci kai wadancan abubuwa na harkokinka na duniya to ya kamata ka bada lokaci shi ma alqur'ani ka bashi lokaci magana Allah ne ita ce daraja al'umma wannan gaba daya daraja ga Muhammad sallallahu alaihi wasallama daraja ga al'ummar shi to kaga dole to shine malam sai ya ce ahlus sunna wal jamaa ya tambuna bi ta'limil qur'an kulawa karanta shi karantar da shi wa bihimzihi wa hifzihi wa tilawatihi bi husnil sawt kuma ana karanta alqur'ani da sauti mai kyau sallallahu alaihi wasallama shine ya karantar da mu cewa tagannu bil qur'an fa innahu yati yawmal qiyamati shafi'an li ashabihi in za a yi qur'ani a karanta karatu mai kyau duk wanda zai karanta qur'ani kada ya karatu wanda na ba ruwa na karatu da gaugawa a ka tsaya ka tsara shi a samu wani sauti mai kyau ba dole sai kai kwaikwayon malam wani ba ko malam wani a kai ba kowa da irin sautin da Allah ya bashi da bayar wanda zai iya karanta alqur'ani amma ka tsaya ka tabbatar da cewa ka san ilimin tajwidi wanda shi zai baka dama ka karanta alqur'ani da kyau idan baka san ilimin tajwidi ba to malamin da zai koya maka in ya san ilimin tajwidi to shi ma wannan ya isa haka malamai suka ce saboda shi alqur'ani talaki ne kuma duk wanda bai talaki ba a bangaren qur'ani to dole sai ya samu kuskure kamar yanzu misali a ce mutum yayi larabci kawai sai ya zo dauki qur'ani to zai bai karatun larabci to wannan bai yiwa ko malamai sun hana shi game da alqur'ani dole ka je ka samu wani malami wanda shi ma ya karanta a wajen wani malami shi ma wancan a wajen malamin shi haka ake karanta qur'ani ya karanta maka da baki kai ma kuma ka saurare shi to yanzu kuma balle yanzu akwai cigaban zamani sauti na kaza na kaza na kaza duk wasu malamai manya manya wanda za su iya karanta qur'ani da kyau kuma kai ba saurare su ga suna a salloli ga suna a ko'ina to zaka kenan kusan duk wani mai ragwanci ma hujja ta kare a gare shi ya kamata mutum a matsayin shi na imani a cire lokaci kuma ya bada lokaci game da alqur'ani mai girma saboda Allah madaukakin sarki bayanin da ya akan cewa fadalar su kuma saboda addinin nan da muke gani da wannan sunna ta Muhammad sallallahu alaihi wasallama in dai ba a karanta qur'ani to akwai mu za a samu matsaloli da yawa musamman sanin qur'ani da ma'anonin shi malai ce wal insatu ilayhi idza quri'a kuma ana so mutum idan ana karanta qur'ani yayi shiru kada ya zamanto ana karanta qur'ani kuma ana wasu abubuwa wanda basu dace ba wa tafsirihi da kuma bayyana tafsirin ma'anar alqur'ani ala nahji salaful umma akan yadda ɗan baya suka fasara malamai sun hana malamai sun yi jan kunne akan cewa mutun dai ya zama tura da zirhi a cikin harshen larabci kawai sai ya dauki alqur'ani tunda larabci ne ba larabe ne yace ya fassara shi shi da karan kanshi yace a ni ma ai ni ma na giga tunda ni doktor ne a harshen larabci zai ya fassara qur'ani to malamai sun hana wannan duk wanda ya wannan kuma kuskuren shi sai ya hade dan shi yawa to shine sai malamai yace tafsirul qur'ani akan tsarin wanda suka wuce baya shine ma'ana ala nahji salafus umma yana kace yadda abdullahi da abbas ya fassara sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam ko abdullahi bin mas'ud wanda dai su ne kusan suke masu rubuta alqur'ani ko kuma masu tafsirin alqur'ani ya so ka gangaro irin su ikrima su mujahid su imam at-tabari su ibn kasir da sun malamai wanda sun fassara alqur'ani su ma ba ta suke sun fassara ba sai su ce abdullahi da abbas ya ce ko kuma malam wani ya ce kaza ya ce to wannan shine daidai wal amalu bi ahkamihi to kuma ba mutun zai san hukuncin qur'ani ba kuma ya zauna a so ake ayi aiki idan qur'ani ya ce wannan haramu ne to ayi kokarin bari idan qur'ani ya ce wannan halak ne to sai ayi kokarin aikata idan qur'ani ya ce ayi sai mutun ya gurgura iyawa idan qur'ani ya ce ka ayi mutun ya bari to wannan shine imani alqur'ani amma din yanda zaka yi da shi ka harace shi kai kaza kai kaza amma take sabanin aikin da alqur'ani ya ce to kaman baka yi imani ba da alqur'ani kai kai imani Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa kitabun anzalallahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati wa liyatadhakkara ulul albab suratul sad Allah yake cewa lissani ne wanda muka sauko shi a gare ka idan manzo sallallahu alaihi wasallam yace mubarakun yana da albarka liyadabbaru ayatihi kuma dan mu rika tantinin ayoyin alqur'ani idan kan mu karanta su haka mu wuce ko kuma idan muka san tafsirin alqur'ani ko kuma tafsirar shi kawai sai mu wuce a mu tsaya mu rika tunani ni Allah yake ni da wannan ayar ga ayoyi wanda Allah subhanahu wa ta'ala bayyana biya wanda ya kamata a ce mu yi nazari mu san cewa bi Allah yake nihi da mu tun daga halittar mu har ya zuwa rayuwa da zamu ta yau da gobe wannan daga cikin tajdid alqur'ani amma wanda zai karanta haka to ba zai samu fa'idodi ba wanda suke cikin alqur'ani mai girma wal yatazakkara ulul albab sai Allah ya ce kuma su masu hankali dan alqur'ani ya zama to abu wa'azi a gare su to kaga kenan wannan zai karantar da mu cewa alqur'ani yana da albarka ta musamman alqur'ani ana so mutum ya riga tuntuni game da abin da yake hoji alqur'ani ya zama to wa'azi kada mu dauki alqur'ani kamar yadda waɗanda wasu shari'a yake wasa da su suke ɗaukar shi a matsayin tsubbu za a yi da shi za a yi wasu rubuce-rubuce wanda ba su dace ba a yi aiki da wasu aljannai don a musguna ma wani ko don a ture ma wani wata ni'ima take tare da shi ko don a yi wani abu wanda bai dace ba wani abubuwa duka abubuwa na haramu na shirka da Allah alqur'ani albarkaci shine kai aiki da shi kuma an za a ga albarkar da Allah subhanahu wa ta'ala zai sanya ma amma waɗancan abubuwa duka kauce ma hanyar bala ce wa ta'abbaduna Allah ta'ala bi qira'atihi su masu imani suna bautata ma Allah da karatun Qur'ani haka kawai idan kana son lada kawai sai ka dauki alqur'ani ka rika karantawa ibada ne duk harafi guda zaka samu lada goma yana inda za a ce kai karanta wasu surori ko karanta wasu izuhuka daga da ladan da zaka samu ba kadan bane idan mutum yana son lada idan mutum yana son bautar Allah ka dauki alqur'ani ka karanta malaci li anna fi qira'ati kulli harfin minhu hasana kowane harfi na alqur'ani daya da karanta akwai hasana malaci wata lada da Allah zai bada kama akhbara annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar da annabi ya wara labari bizalika yake cewa man qara alharfan min alqur'an kitabillah annabi ya bada labari yake duk wanda ya karanta harfi guda daga cikin qur'ani falahu bihi hasana Allah zai bashi hasana lada yace wal hasanatu bi ashri amsalha to wannan hasana ko wannan ladan goma za a bashi duk harfi guda sai mutum ya samu goma annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace wala aqulu alif lam mim harf yanzu kawai mutum ya ce alif lam mim aya ce suratul baqara misali to annabi bai ce ba wannan alif lam mim ne za a baka lada goma a sai ya ce walakin alifun har alif alif in kace alif to goma za a baka in kace lam to shi ma za a baka lada goma in kace mim shi ma lada goma ko kuma hasana goma yana idan ka gama in kace alif lam mim kana da lada 30 to kaga kenan dimbin lada ne idan mutum yana so yayi ibada Allah ya samu lada sai ya karanta alqur'ani bale to ahlus sunna wal jamaa la yujawizuna tafsir alqur'ani bil ra'yi mujarrad ahlus sunna wal jamaa din mai imani bai dace ba mutum ya halitta tafsirul qur'ani da ra'ayi kawai kawai sai a fassara a hadi wani tafsirin wani hausa wani larabci wani ma bai gane ba kalmar ina ta sa gaba amma kuma da ra'ayi dan ya faɗi wa mutane wani abin da ya daidai da abin da yake so ya gaya musu ko kuma wannan ayar tana bayyana wani abu wanda shi yake yi yake so ya nuna wa mutane ba aya ba haka take nihi ba sai ya zo ya tafsiri da ra'ayi to wannan bai dace ba la yanzu malaka fa innahu min alqawl ala Allah azza wa jalla bighairi ilm dan tafsiri da ra'ayi kamar mutum ya ba Allah magana ne wanda ba tare da ilimi ba baka san ba komai kawai ka zo ka ce Allah ya ce to wannan bai dace ba sai yake cewa bi ghairi ilmi wa min amali shaytan kuma wannan tafsiri da mutum zai da ra'ayi na alqur'ani yana daga cikin aikin shaytani shaytan ne zai sa mutum ya aikata wannan in ba haka ba takaka mutum zai ga ma Allah magana da bai da ilimi akan ta قال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يعمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون الله سبحانه وتعالى كتب يا حكومة هذه قوة دم إيمان دور إيمان قوة يا شكت يتب كلوا مما في الأرض halalan tayyiba irin abubuwa da Allah ya hutar a cikin ƙasa Allah ya ce ku ci abu ne na halal kuma tayyibar wanda yake mai dadi wala tattabi'u khutuwatu shaytani kada ku bi hanyoyin shaytani shaytan yana nan ya tsaya a madakata yana jiran ku ku yi abin kirki ya tura ku zuwa ga abin da bai dace ba to Allah ya ce kada ku biya shi innahu lakum aduwwun mubin kusan cewa shaytani makiyin ku ne ko makiyin ma mubinun zahiri ne tunda Allah ya gaya mana cewa shi makiyinmu sai Allah ya ce innama ya'murukum bis-su'i shi shaytan umurin da yake yi duka mafiya mummuna abubuwa baya umurni da abu mai kyau wal fasha da kuma al fasha saban Allah duk wani abin da za a ce mara kyau ne to shaytani ne yake dingiza mutane kuma dadi da kari wa an taqulu ala Allah ma la ta'lamun shaytan sai sai ya ku wadi ma Allah abin da ku sani ba hudu wata magana game da Allah kene wanda shi ne tafsiri da ra'ayi to wanda bai dace ba kuma ga shaytan yakan yawo da hankulan mutane ya cire musu imani har ya dingiza su hudu irin wannan mangani wanda ba su dace ba haka kawai mutum zai iya karanta aya ya ce ma'anar ta ta dace bai sani ba bai gani ba bai karanta ba to kaga wannan ba karamin kuskure bane malai ce bal bari dai yufassirul qur'ana bil qur'an abin da ya dace shine a fassara qur'ani da qur'ani kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce al-qari'a wal qari'a wa ma adraka ma al-qari'a duk wanda Allah ya bayyana me yana cewa mai kunkusa miye mai waye sanar da kai sai Allah ya fassara da kanshi yace yau mai kudu nas kal farashi ko khusus kaga wannan tafsirul qur'ani bil qur'an ana samun aya ta zo ta fassara aya to wannan shine abin da malamai suka tabbatar da shi fa yahmiluna al-mujmala ala al-mubayyin akwai daga cikin barunan alqur'ani wanda yake mujmalli to shi wanda sai a dauke shi akan mubayyin kenan ga wani wanda ya zo yayi bayani misali muka samu wata magana da kullal ya ci malam wani ya ce kaza kokarin shi ijtihadi shi to amma sai wata aya ta warware ta ce ga abin da ake ni to wannan shine kenan alal mubayyin wal mutlaq alal muqayyid to idan wata aya kuma ta zo ta hudu wani abu ba tare da ta ce ba iyakacin shi kaza ne sai wata aya ta zo ta ce a iyakacin shi kaza ne to kan mutum ya dauki waccan wanda ta ce babu iyaka a ya dauki wannan mai iyaka saboda ita ta kayyade shine mana mutlaq alal muqayyad wal aamu alal khas haka kuma idan aka yi wata magana budaddiya sai kuma aka zo aka yi wata magana tsukakkiya to wannan tsukakkiya ita ake dauka akan magana take budaddiya ce wal mutashabihu alal muhkam haka shi ba idan aka samu mutashabih sai kuma aka samu muhkam wanda shi kuma gashi nan zahiri to wannan zahirin za a dauka wannan tarbiyya daga cikin aqida ta ahlus sunna wal jamaa wa yufassiru alquran bis sunnati nabawiyya sabita abu nabi kuma ana fassara qur'ani da sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama sunna wanda ta inganta shine mara sabita don akwai wanda ba su inganta ba to wanda bai dace ba a fassara alqur'ani da su summa bi aqwali sahabati alkiram idan misali a ce tafsiri aka ga wannan aya babu tafsirin qur'ani bil qur'an aka zo babu tafsirin qur'ani bil sunna to sai aje sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam bi suka ce game da wannan aya idan shi da summa bi aqwali sahabati alkiram summa bi aqwali tabi'in al'izam bayan sahabbai idan bayan mutuwa annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wanda suka zo suna rayuwa da sahabbai su ne tabi'ai to su ma wannan aka dauki maganganun su saboda sun rayu da wanda suka rayu da annabi sallallahu alaihi wasallam sun ji magana daga bakin sahabbai da manzo tsira da Allah ta tabbata gare shi sai dan kuma abu na karshe summa bil lughatil arabiyya allati nazala biha alquran harshen larabci akan aiki da shi ma wajen tafsiri da alqurani idan bai saba ba saboda shi qurani Allah ya sauko shi da harshen larabci ko kuma ta da harshen larabawa wannan duk yana tsara daga cikin abubuwan da ake tafsirin qurani amma ra'ayi haka kawai to wannan bai dace ba irono kuma sai zaman to mana hannunka mai sanda game da duwar tafsiri da zaka yi in dai mutumin kana kyautu da san cewa ra'ayi ne to wannan bai dace ba mutum a ce ma wani tafsiri ne a kawai dai abubuwa ne yake hudi dashi wannan ko bai dace ba malaje summa yajtahiduna ba'da zalik sai dan din misali a ce ga tafsirin qurani bil qur'an ga tafsirin qurani bil sunna ga tafsirin qurani bil athar kene ma'ana kene aqwalus sahaba ko kuma tabi'in al izam to kuma akwai ijtihadi na malumai wanda kuma sai maluman da suka kai kuma su malumai suka san cewa malam wani ya kai ijtihadi ma'ana kene shine kamar wata aya da za ta yi magana a wannan lokaci kuma sai ga a wannan lokaci akwai wani abu wanda ya daidai da shi sai malumai su gama a matsayin ijtihadi shine ma'ana summa yajtahiduna ba'da zalika sai dan bayan nan sai malamai su yi kokarin bayyana ma'anar ala dawi hazihi al-misdar akan wannan masdar bidai masdar anan shine tafsirin qur'ani da qur'ani tafsirin qur'ani da sunna tafsirin qur'ani da maganar sahabbai ko tabi'ai bussa wuce nan anan suke fassarawa sai malai tafahum yajma'una bayna al-athari wan-nazari su da wanda suke gama tsakanin hujjojin da suka samu na can baya da kuma nazarin da za su yi irin tafsiri wanda za su yi game da abin da ya shahi ijtihadi wajen bangaren qur'ani wanda shine abin da ya dace imanin mu game da littafin da Allah subhanahu wataala ya sauko da kuma imanin mu wanda yake bayan da muke na karshe akan alqur'ani shi karan kanshi wajen sanin shi da kuma sanin matsayin shi rukuni na imani na hudu shine al-imanu bir rusuli imani da manzannin da Allah subhanahu wataala ya sauko da su sai malaci imani da manzanni ahlus sunna wal jamaa yu'minuna suna imani wa yataqiduna suna qudurtawa i'tiqadan jaziban qudurtawa wanda take taccan ciki wanda ba ta buƙatar shakku bi anna Allah ta'ala cewa Allah madaukakin sarki arsala ila ibadihi ya aiko ma bayin shi min safawatil khalqi daga cikin zababbun halittu kiran misali dukkan bayu halittun Allah ne to daga cikin su sai Allah ya zabi wasu su ne manzanni rusulan manzannin da Allah ya aiko mubashirina suna mutane albashiri wanda ya kaza aiki kaza zai shiga aljanna wanda ya kaza zai samu rahama ubangiji wa munzirina kuma suna galgadi cewa in ka aikata kaza akwai wuta wa du'atun ila dinil haqqi kuma su wannan manzanni masu kira ne zuwa ga addinin gaskiya li hidayatil bashariyya dan mutane su hau hanya su shiryu wa ikhrajuhum kuma da hoto da sujudan zulmati daga cikin duha ilan du zuwa ga haske to su wannan manzannin haka Allah ya zabe su ya aiko su dan su yi wa'azi su yi galgadi su shirar da mutane su hudda mutane daga cikin duhai da zalunci da na ƙarya da jahiliya zuwa ga haske musulunci malati fakarat da'awatuhu inqadan lil umami sai zaman to wannan kira da annabawan Allah suke zababu to tsiratar da al'ummomi ne inqas min ash-shirki daga shirka da Allah wal wasaniyati da kuma bautan gumakai to sai zaman to wannan annabawan Allah ya aiko su dan a bar shirka a kai gobe a bar bautan gumaka wa tatahira hayya kuma su wannan annabawa yana daga cikin aikin su akwai tsarkakewa da suke lil mujtama'at min at-tahallul wal fasadi yana ya zaman to mujtama'at kamar al'ummomi al'umma annabi Nuhu alayhi salam a gangaro al'umma annabi Ibrahim Musa Harun zuwa Isa zuwa manzon tsira sallallahu alaihi wasallam wannan kowanne al'umma ne to wannan mutanen Allah subhanahu wa ta'ala yana aiko da su wannan annabawa dan tsarkake su ya zamanto an bar duk wani fasadi kowa ya huta kuma a tsabe mutum daga cikin wani abin da zai hallaka shi wanda kuma wannan abin jahilci ne akwai shirka da Allah akwai bautan gumakai sai mutum ya tahallul ya huta kenan wa annahum ballaghur risala kuma dukkan ɗaya daga cikin su tabbas ya isar da sabon Allah bai rage komai ba wannan daga cikin wajibin imanin kowar ɗaya daga cikinmu in ya tuhumi wani annabi cewa ya bar wani abu wanda bai isar ba to wannan zai kai mutum zuwa kafirci Allah ya kiyaye dole sai mutum ya sa a zuciyar shi kowar annabin da Allah ya aiko ya isar da sako wa adul amana wata amana da Allah ya ba su sun samke ta wa nasahul umma ko wa nasahu umamihim sun yi nasiha ga al'ummominsu وجاهدوا في الله حق جهاده kuma su yi kokari game da ci gaban addinin Allah ko kuma gaskiya haqqa jahadihi matuƙa kokari jajircewa shi ne jihadi mutum ya zamanto yana yi da gaske ba da wasa yake ba dukkan annabawan da Allah ya aiko haka ne kuma daga cikin su babu wanda ya samu sauki daga dukkan daga cikin annabawa idan muka karanta tarihin su wanda alqur'ani ya labari da wanda annabi sallallahu alaihi wasallam labari tun daga annabi Nuhu alayhi salam yayi shekara kusan 1050 amma babu wata azaba kuma da annabi sallallahu alaihi wasallam yake wannan labari yace har wani lokaci annabi Nuhu yana wa'azi sai a zo da kulakai a subar da shi a dauke shi aje a yadda shi can daji in ya tace sha jini kuma sai zai ci gaba da wa'azi haka kuma gobe za su aikata haka sauran annabawa ku diba annabi Isa alayhi salam yahudawa da suka same shi har ya zamanto bai da gari bai da gida bai ba arme bai komi tunda yace Allah ya aiko shi dan Allah ya baki risala basu bar shi bai zauna su bi shi daga nan ya koma can su bi shi daga can ya koma ta har suka tsira shi a wani daki suka rutsa shi cewa dole yau tashi ta kare sai suka kashe shi sai Allah ya mu labari cewa Allah ya daga shi sama to kaga wannan kuma ka zo zuwa ga manzon tsira sallallahu alaihi wa alihi wasallam mutumin da ake zaune da shi lafiya lau aka samu suna al-amin ake aje amana a wajen shi duk wani wanda yake ganin dukiyar shi za ta bace ko kuma zai aje ma wani dan uwan shi wani abu yana gafa za ta lalace to sai dauka kai gidan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mai gaskiya mai kaza mai kaza to amma duk ranar da yace Allah ya aiko ni zuwa gare ku matsayin ma'aiki sai suka ce a ƙarya kake ai kai dan sihiri ne ayo baka da amana baka da kaza duk abubuwan da suka hodi baya sai da suka ƙaryata to sallallahu alaihi wasallama a wani hadisi yake cewa Allah ya kare ni da su tunda su suka samu da suna Muhammad suka samu da suna Ahmad kenan wannan sunan shi kadai sallallahu alaihi wasallama ya nuna cewa shi ba mutumin banza bane kamar naka ce Ahmad Muhammad kamar abin yabo yababbe wanda bai ƙarya bai zalunci bai kaza bai kaza bai kaza wakilan su suka sami sunan wanda kuma sun sani da wanda yake nuna cewa annabawan Allah jajjatu ne kowanne sai da Allah subhanahu wataala ya aiko shi a wani lokacin da wani abu yake ma'ana tsanani game da su waɗannan bayin da Allah zai aiko da annabin a cikin su irin su annabi Lut alayhi salam yanda mutane suka bashi wahala har sai da annabawan Allah suka zo suka kama su. To shine malai yace wajahadu billahi haqqa jihadihi wa hum ma'sumuna min az-zalal, kuma su Allah ya kare su, shine mana al-isma, Allah ya kare su daga duk wani talan lafiya, ba sa kuskure, ba sa faɗin magana wanda bata dace ba, ba za su hudda mutane ba da wani abin da suke yi su kuma su je su aikata, suna ɗora mutane ne zuwa ga hanya. Shine annabi Nuhu alayhi salam yake cewa mutane wa ma uridu an ukhalifakum, annabi Musa ne Yunus, annabi Musa wannan manuma annabi Shu'aib, Shu'aib nan yace wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an, dan su kuma lokacin suna abubuwa na awo da wane ne da abubuwa na noma, yace abinda kuke ganewa kiran da nake muku ni ba zan kewaye ba in je in yi, a'a ina ne cewa mu samu islah, in uridu dal islah masabat. To haka kenan annabawan Allah, Allah ya kare su, ba sa aikata wasu kurakurai waɗanda wasu wanda ba annabawa ba suke yi, Allah ya kare su. Sai malai yace fi tablighi risalatihim, kenan a cikin isar da sakonsu, wa qad ja'u bidala'il bahirat, sun zo da hujjoji waɗanda suke masu girma, shine ma'ana bahirat, hujja mai girma, wanda duk wanda zai tunkare annabi ba zai ce ba wanda ba gaskiya ba, sai dai a kawai ya ce shi bai yarda ba, ko kuma shi baya imani, amma da irin mununin da duk annabin da Allah ya aiko shi sai ya aiko shi da wata mu'jiza, wani abin da zai sa mutanen su kasa, kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi alqur'ani, a dalilin larabawa sun shahara wajen zance da magana da tsara magana da tsara abiyat irin waƙe, to sai Allah ya sanko da qur'ani, in aka karanta aka karanta duk wani wanda yake da sani game da irin maganar su sai ga ya kasa, to wannan mu'jiza ce. Annabi Isa alayhi salam lokacin suna abubuwa na likitanci da sauransu, sai Allah ya aiko shi, shi ma macece ma ta dawa yake karshen likita. To haka Allah ya ba annabawan shi abubuwa wanda suke masu yawa, shine mana dalail bahirat, girman gaske gare su, sai dai wanda bai imani bai ce a ni banna imani, kenan jihadi ne yake jihadi, balata tadullu ala sidqihim, wanda wannan hujjojin su suke nuna cewa wannan annabin gaskiya yake, abin da yazo da shi da gaske ne. Wala yufarriquna bayna ahadin min rusuli, kenan kuma haka ba sa raba ɗaya daga cikin annabawan, mu yarda da wani wani ba mu ruwan mu da shi, misali a ce kai musulmi ne ka ce ka yarda annabi kaza ka yarda annabi kaza, annabi Musa bai yahude ne, annabi su suga a injila a taura, ko kuma kirista annabi Isa ni bai imani da shi ba, to imanin mutum bai cika ba, rukuni naka na hudu bai cika ba game da imanin ka, dole sai ka imani da su duka. To shine anan malamai suke cewa inda za a ce Allah zai shigar da aljanna duk wanda ya imani, to musulmai da kare za su imani za su shiga aljanna, saboda su ne suka imani da duk wani annabin da ka sani. Idan kirista yana buga gaba cewa annabi Isa ne ya imani da shi zai shiga aljanna, to musulmi ya imani da shi. Idan bai hudu yana ganin injila a taura annabi Musa ne kadai za a imani da shi, ko annabi Ibrahim alayhi salam za a shiga aljanna, to musulmi ya imani da su duka, ashe shi ma zai shiga aljanna. To amma su ko inda za a ce wanda imani da manzo sallallahu alaihi wasallam zai shiga aljanna, su ba sa shiga saboda ba su yi imani da shi ba, ba su ma yarda ba cewa Allah ya aiko shi. To wannan yake nuna mana adalci da musulunci, kuma yake tabbatar da cewa lalle addinin musulunci shine addini na ƙarshe, shine addinin gaskiya. Kirista musulunci musulmi ya yarda addinin kiristanci na kirkin, ba yahudi musulmi ya yarda addinin yahudanci na kirkin, ba wanda aka bata ba. To wannan shine mana kenan ba sa rabawa tsakanin kowane annabi, mun imani da kowanne daga ciki. Malai yace wa man kafara bi wahidin minhum, to Allah yake duk wanda yace bai yarda ba da ɗaya daga cikin wannan annabawa, fa qad kafara billahi ta'ala, kamar ya kafirce ma addini, imanin ka ya lalace ya rubuce. Wa bi jami'ir rusuli, kuma dukkan su ma ka imanin ka game da su ya lalace. In ka ci ka zabi cikin annabawan da wani da wani da wani, to wacce ɗaya da ka bari sai ya ruguza ma wanda ka ɗaukan ma imanin naka da shi ya lalace. Saboda dalilin haka Allah subhanahu wa ta'ala a suratul nisa yake mana bayani cewa innal ladzina kafaru بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما الله يجزي wanda suka kafirce ma Allah suka kafirce ma Allah suka kafirce manzannin Allah wa rusulihi kuma sai suke son wata hanya wa yuriduna an yufarriqu baina Allahi wa rusuli wa suke son samu wata hanya tsakanin Allah da annabawan shi mana wani addini saka zakiya shi ya bar nan shi ya bar ta wa yaquluna sai suke cewa nu'minu bi ba'di bai imani da wasu daga cikin ayoyin nan wa rabbu bi ba'di sauran kuma mu ce ba mu yarda ba shi mana wanda shi ne mutane da suke samu wata hanyar tsakanin Allah da manzon shi a cikin Qur'ani sai wasu ayoyi biyar da aya kaza biyar da aya kaza to amma aya kaza ba mu yarda da ita ba kuma duka Allah yana zargin wanda za su yi haka ko kuma su yi imani da manzanni sai Allah ya ce wa rakhuru ba'di wa yuriduna kuma sai suke so ayyat takhuzu bayna zalika sabila wai samu wata hanya tsakanin Allah da manzon shi kana wannan bayani akan mutumin da zai zo da wani addini ko mutumin da zai zo da wani abu wanda ba addini ba Allah bai ce ba annabi bai ce ba kenan yake so ya soka shi tsakanin su shine mana wayuriduna an yattakhizu bayna zalika sabila sai Allah ya ce ulaika humul kafiruna haqqan wanda su ne kafirai da hakika kenan duk wanda zai kafirce ma Allah ko manzon Allah ko kuma daga cikin manzanni kai imani da wani kabar wani ko kuma tsakanin musulunci tsakanin Allah da manzon shi kake so kai sai ka samu wani musulunci irin da suke cewa Islam modere na zamani wai kawai mutun zai abin da ya ga dama in Allah ya wadi ka yarda da wasu manzanni na Allah shi ma manzanni Annabi sallallahu alaihi wasallama ka yarda da wasu ka samu wani mataci ka tankade sai ka hada sai a samu wani musulunci na zamani wanda zai zai da mutanen zamani to wannan kafirci ne tsantsa shine Allah ya ce ulaika humul kafiruna haqqan kerin addinin Allah dole ka bi Allah da manzon shi to wannan shine addini shine gaskiya sai Allah yace tunda su kafire ne hakika sai yace wa atadna lil kafirina azabun muhina su go kafire mun musu taradin azaba ta walakanci sai Allah yace wallazina amanu wanda suka imani billahi da Allah wa rusulihi kana kaga imani da Allah kuma su imani da manzannin Allah ba su rabe kowanne ba walam yufarriqu bayna ahadin minhum bisrabe ba daya daga cikin waɗannan manzannin kowanne sai yarda shi sai Allah ya ce ulaika sawfa yu'tihim ujurahum wannan za a ba su ladan su a shi kaga yahudawa tun da bisu yarda annabi Isa ba bisu yarda annabi sallallahu alaihi wasallam ba ba za su samu ladan nan ba su ma kirista tun bisu yarda da manzon tsira sallallahu alaihi wasallam ba su da wannan su waye suka yarda da manzanni gaba daya su ne musulmi to su da ulaika sawfa yu'tihim ujurahum Allah zai ba su ladan su wa kana Allahu ghafura rahima Allah bai gafara ne ko bai jin kai ne sai malai ce wa kad bayyana Allahu ta'ala fi kitabihi ɗaya daga cikin manzanni tabbas
kuma wani addini
ulaika humul kafirun haqqan
eh
babu ai ahli kitab idda ahli kitab ne na haqiqa to dole sai imani da wannan manzanni yana tunda bai imani da su ba yana daga cikin abubuwa na baya wanda aka sa cikin kristanci ko kuma aka sa cikin yahudanci yanzu dai a yanzu dai yene ne yanzu abinda su ga dama da suke kristancin da kirkin ma ba sa son shi ba san labarin shi saboda akwai zancen musulunci a yahudancin da haƙiƙa ba su san shi ba san labarin shi saboda akwai musulunci a ciki a taura da injila dukansu akwai magana a qur'ani a ciki amma ba sa so sai suka yi nasu saboda wanda yake ganin kai kirista ne ba in yaga cewa akwai zancen musulunci kuma ji musulmi suna cewa haka yanzu tana waye bar kiristanci ya koma musulunci sai suka ture waɗannan gaba daya to wannan anan babban abin da zamu sani anan shine ayat da ban muna magana ne akan rukuni na hudu shine imani da manzanni dukkan sai mun imani da su da wanda muka sani da wanda bamu sani ba shine malai cewa kad bayyana Allahu ta'ala Allah yayi bayani fi kitabihi a cikin littafin shi al-hikmata min bi'satir rusulil kiram ai ko da manzanni ma sai da Allah ya mana bayani wai menene hikima a ciki dan wani yana sai ga cewa a haka ne kawai Allah ya koyar da manzanni a akwai hikima shine malai yace alaihi salatu wassalam qala Allah ta'ala rusulan mubashirin wa munzirin li alla yakuna lin nasi ala Allah hujjatun ba'da ar-rusul wa kana Allah azizan hakima to wannan ita ce hikima Allah yace manzanni ne masu albishiri masu galgadi yace dan kada ya kasance ga mutane wata hujja bayan manzanni sun zo Allah ya koda manzo sallallahu alaihi wasallama misali mu al'umma annabi tsira da mutane ta fata gare shi ga alqur'ani ga hadisan shi yayi bayani sai ka zo ka ce a ni ban san musulunci ko ko ban san ta ina zan san musulunci ko kuma a ni yanzu na kasa gane wannan abun shirka ne ko tauhidi ne ko kuma sunna ne ko bid'a ne ko halal ko haram kace ka kasa ganewa kana da hujja ka iske Allah haka to baka da hujja wannan shine hikimar aiko da manzanni duk wanda ya mutu bai da hujja yace ma Allah Allah ni ban sani ba a'a saboda Allah ya aiko da manzo ya zo ya gaya maka annabin ka ne kai kenan kai zaka je ka nema ka je kai karatu ka je duk inda zaka bi yanda ka san kake zama kwana ɗaya kwana baiwa mutum zama kwana ɗaya kwana bai ci abinci ba sai ya nemo ko aina ne wani ba ko sata ne sai ya ci dan kare galabaita to haka ilimin addini haka addini dole ka san shi ka je ka nemo shi ka san yaya Allah yace kai a wuri kaza ya Allah yace kai sallah ya Allah yace kai azumi ya Allah yace abi iyaye muhakkim makwabta ya yake a musulunci wannan wajibin mu ne kowa ya zama wajibi a kai to kenan wannan shine dai Allah ya kuna dan kada ya kasance din nasu da mutane ala Allah ga Allah suna da wuri hujja hujjatun ba'da rusul bayan Allah ya koyar da manzanni babu wani mai hujja dan dole kowa ya kama jikin shi wa kana Allahu azizan hakima Allah ya kasance mugwayi ne ko mai hikima ne bala to wala sunna wala jama'a sai to kuna da tsare ne kina ta kace wannan abin da yake karantar da mu imanin mu da Allah subhanahu wataala yana da alaka da imanin da zamu da manzanni gaba daya kada mu rabe kowanne daga ciki haka kuma idan mun imani da manzanni to kada ko mu sake mu ce zamu raba Allah da manzanni mu ce zamu samu wata hanya mi wa qarin duk addinin Allah shi ko guda ne Allah ya datar da mu abinda muke daidai Allah subhanahu wataala ya tsara mu cikin ladan wanda yake da kuskure ne Allah gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk السلام عليكم ورحمة الله